حميد مجيد، اللهم اصنعك وتنافي الأمور كلها، واجرنا من كذي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماؤون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غوديت تبوتا ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Yau a cikin ikon Allah ya rahamansa mun sake dawowa wannan masallaci mai albarka na kofar mai girma sarkin damba, saboda ci gaba da wannan karatu na Alkur'ani mai tsarki da muka saba na wannan shekara. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka, wa'inda Allah maɗaukakin sarki ya samu kai wannan karatu tare da su bara ba na ba su samu dama ba, wanda suka rasu Allah jikansu, wanda kuma suke dare Allah ya ba su dama. Mu da muka samu wannan, Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka cikin wannan Ramadana mai albarka mu samu abin da muka samu na hazzi na wajen fahimtar ayoyin Alkur'ani da ɗaukan saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana. Allah kuma yana muwafaka gaba ɗaya. A yau ɗaya ga watan wannan Ramadan ɗin na wannan shekara ɗin 1440 daidai, wanda yake daidai da 6 ga watan 5 2019, da girman ai da ikon Allah maɗaukakin sarki za mu ci gaba da wannan karatu. Bara mun tsaya aya ta 40 daidai a cikin sura ta 5, suratul Ma'ida. Mun ga bayani da Allah maɗaukakin sarki ya yi bayan ya yi magana akan barayi da hukuncin sata a wancan lokacin, sannan kuma ya bi bayansa da maganar tuba. Sai muka samu gaba. Yau in Allah maɗaukakin sarki ya yarda, za mu tashi a aya ta 41 a cikin wannan sura, wadda kuma za ta kawo mu gabar wata sabuwar magana daban. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. ومن الذين هادوا سماؤنا للكذب سماؤنا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فازروه كما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يدهر قلوبهم وهم في الدنيا كذب ولهم في الآخرة عذاب عظيم وأن آية تقول أبو وديوة كما تاتا سودا مودا غوانو حكونشي دبان نساتا da kuma hukunce-hukuncen da ya biyo bayansa da kuma gafaran Allah maɗaukaki sarki ga wanda ya tuba zuwa ga kidabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mu'amalansa tsakaninsa da yahudawa da kuma munafukai wanda zai zama izina a kowane musulmi a kowace rayuwa ya sabu kansa musamman wanda Allah maɗaukaki sarki ya bashi shugabanci to mutanen da ba jinsinsa ba kawan misali yahudawa ko nasara ko wasu addinai daban wannan aya za ta ba izina akan yadda ya kamata a ce yi mu'amala da su a rayuwa Allah madaukakin sarki ya ce ayar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya kai wannan annabi wa'anda suke gaggawa a cikin kafircin nan kar ba su bata maka rai kada su bata maka abin la'akari na farko kidabin da Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo ya kai manzo Allah madaukakin sarki ya kai kidabi ga annabawansa da sunayensu wadadainahu an ya ibrahima ya izqala allah ya isa ibn maryama anta qulta lin nasi Allah madaukakin sarki ya kira annabi shu'aib da sunansa ya kira annabawa da sunansu amma da ya tashi kidabe ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ayyuhar rasulu ko kuma ya ayyuhan nabiyyu ko ya ce ya ayyuhal mudaththir ko ya ce ya ayyuhal muzammil to kaga duka wa'annan wato Allah madaukakin sarki bai ambaci sunansa directly a wajen kidabi ba idan kaga Allah ya ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sai dai a wajen bada labari a wajen bada labari amma in zai yi magana ne kai tsaye baya kiran sai kan yi alkunya don haka malaman tafsiri suka ce wannan yana daga cikin nau'i na mutuntawa da Allah madaukakin sarki yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abubuwan da suke bambance shi tsakaninsa da sauran ƴan uwansa annabawa da manzanni suna sauran Allah madaukakin sarki yake kira su kai tsaye ce ya Nuhu ko ya Ibrahim da sauransu ya Isa bin Maryam da sauransu amma shi sai ce ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabi ya ayyuhan muzammil da sauransu to wannan ya nuna cewa girmamawa ne to sai Allah madaukakin sarki ce la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr wa innan da suke musara'a wato tsere tsere a wajen kafirci kada wato kenan su bata maka rai dabi'iyan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na annabi yana kira zuwa ga musulunci sai ya ga wa'ansu kuma suna ta gogoriyo akan harkar kafirci a dabi'ance ya kamata cewa ne abin ya bata masa rai domin abin da kake tukawa ne ake warwarewa musamman kuma shi zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya yi ta da imani da sanya ga mutane sun shirya saboda haka kullun damuwansa shine cewa mutane su musulunta mutane su gane gaskiya mutane su fahimci addinin Allah madaukakin sarki kar mutane su shiga wuta kar mutane su shiga fushin Allah kar mutane su shiga cikin azaba ranar tashi alkiyama shine wannan damuwarsa wannan yasa Allah madaukakin sarki yake mai kidabi a gare shi inda yake cewa la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minina Muhammad yana iya yiwa kana ayyuka kaman zaka halaka kanka saboda basu imani ba, saboda kwadayin sa da su imani har yakan shiga damuwa, yakan shiga takuri, yakan shiga wato kidan halika kai kai har Allah madaukakin sarki yayi masa magana akan wannan bai kamata ya rika takura kansa ba, to ya yi wa ka halaka kanka baki wannan saka Allah ya kunu mai inna sha'an rizal alaihi minas sama'i ayatan fazalat anaqhum laha qadiina, saboda kai kwantar da hankalinsa akan wannan kirye, daga hankalinsa da wannan damuwa akan wannan. To anan dole yana cikin damuwa, sai Allah madaukaki ya ce masa karye damu, la yahzunkal ladina yusaruna fil kufri, wa'anda suke gaggawa tsere tsere a cikin kafirci, wato kinan kar su daga maka hankali. Nan za mu iya fahimta yanda sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam take wajen hankoran kowa ya musulunta, haka ya kamata a ce kowane musulmi musamman mai da'awa zuwa ga hanyar Allah ya zama ya sifutu da shi. Abdullahi dan Abbas Allah madaukaki take da shi yakan ce wani lokaci akan yi ruwa a wani gari, mutane su samu halin yin shuka amfanin su yi noma, bani da gona amma sai na ji farin ciki saboda mai mutanen sun samu alkhairi ba shi ya samu ba, ko kuma wani mutum wani alheri ya same shi ba shi ne ya samu ba sai ya ji farin ciki saboda mai training da ya samu daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ya samu mutane na alkhairi shi dadi yake ji. Wannan kuma haka ya kamata ce kowane musulmi wato kenan ya sifatu da shi, kaga kenan wannan kaman yana nuna mana korewan hasada da kyashi a rayuwa. Duk mutumin da ya dauki kyashi da hasada da mugunta da keta a rayuwa kaga bai dauki sifa irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, gashi dai wayannan kafirai ne kokari suke yi a cikin kafirci, kuma wannan din yana damunsa saboda mai ya san halaka za su shiga, da sa shigo musulunci sun karu shi kuma farin ciki zai yi, haka ya kamata wato kinan musulmi ya zama ya rayu. Sannan sai Allah madaukaki zai kike cewa wa'anda kar su daga maka hankalin nan alladina yusaruna fil kufri, wanda suke wato kinan gogoriyo a cikin kafirci, me yasa bai ce ilal kufri ba, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una ila al-kufri, ya manzo kar wanda suke gudu zuwa ga kafirci wato kenan su bata makare, amma sai Allah ya ce fil kufri, yusari'una fil kufri al'ada, in kaga ana musara'a ana tsere tsere zuwa wuri kaza ne ake yi, dan haka ya kamata zaman harfin ila, amma Allah madaukakin sarki sai ya ce fil kufri, da Allah madaukakin sarki ya ce ila al-kufri, to da su din da musulmi ne, su din da musulmai ne daga musulunci zuwa kafirci, amma ibaran da ya kawo fidin sai ya zama wato kin tano cewa ashe kenan duk gogoriyar nasa a cikin da'irar kafircin suke yi dama ba su ma shigo cikin musulunci ba, da haka kike ya ayyuhar rasul la yasunka alladhina yusari'una fil kufri, wa'anda suke ta tsere tsere da gogoriyar da suke dama da hayanin da suke yi da dume da suke dama a cikin kafircin ne suke yin sa, ba su shigo cikin da'irar musulunci ba. To saboda haka kenan wannan da ke dabin yanzu ba fa ga musulmi bane, don musulmi su suna cikin musulunci, amma wa'annan da ake magana da su dama a wajen musulunci suke dama kafirai ne, kuma duk hankoran da suke yi na tabbatar da kafirci ne, duk hankoran da suke yi zai zama akasin addinin musulunci, don haka tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam kullun tuka wato kenan da rawara ne, tara kashi sai Allah ya ce masa kar ya daga hankalinsa kwata kwata a kansu. Kenan musulmi kullun tabi'arsa shine cewa musulunci ya zama ya ci gaba, kuma ya fahimci cewa shari'a a hannun Allah madaukakin sarki take, wanda bai shigo cikin musulunci ba sai ya zama yana abubuwa da za su warware addinin musulunci, su kawo cikas a addinin musulunci, kar ya raga masa hankali, shi dai ya bada tasa gudumawa idan don Allah madaukakin sarki ranar lahira abinda zai tambaye ka shine akan iyaka abinda kake da iko akan sa, me kai akan sa, ka bada gudumawar ka na musulunci ya ci gaba, shikenan saura sai ka barwa ubangiji madaukakin sarki wato kenan kayan sa. Kaga ce ya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhina yasaruna fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim, cikin waɗanda suka ce sun yi imani amma da bakunan su, sun yi imani amma da bakunan su. Dan haka kenan yanzu wannan magana da muka yi a baya cewa lahazunka lazina faruuna fil kufri, sannan kuma nan kai Allah ya ce qalu amanna bi afwahim, kaga kenan in ka duba nisban maganan su da nisban abin da yake cikin zuciyar su ya sha bamban. Sun ce sun yi imani, sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun karbi addini musulunci, sun ce sun yi imani, aka shigo masallaci tare da su ai sallah sukan fita. Amma yet Allah madaukakin sarki sai ya ce alladhina qalu amanna bi afwahihim, sun ce sun yi imani wato kenan da bakunan su ne, amma me walam tuman qulubuhum, zuciyar su wato kenan bata yi imani ba, kenan basu imani na gaskiya ba, amma ba sun zo sun fada, kuma Allah ya ce basu imani ba. To haka Allah madaukakin sarki ya ce idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya alamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, kaga sun zo suka ce mun shaida kai manzan Allah ne, innaka la rasulu kuma shi manzan Allah ne, abinda suka fada Allah ma ya tabbatar da shi, yace wallahu yashhadu wallahu ya alamu innaka la rasuluhu, Allah madaukakin sarki ya san cewa tabbas kai manzan sa ne. Amma kuma su sun zo sun ce mun yadda kai manzan Allah ne, kuma Allah madaukakin sarki yace a ba gaskiya bane abinda suka faɗa, gaskiya ne fa abinda suka faɗa, amma kawai ba gaskiya ne abinda suka faɗa ba. Saboda me ana duba magana kullun? Ana duba nisbata, idan magana ta dashi abinda yake cikin zuci ya dace da abinda yake waƙe, shine ake kiransa gaskiya. Idan kuma abinda yake cikin zuci ya zama ya sabanin abinda yake alwaƙe, shine ake kiransa me wato kiran ƙarya. A tsakankani za a iya samun abin da ake kiransa wato kiran shakka. Idan shakka aka samu tarjihi tsakanin abin da mutum ya yadda da shi haka yake, da abin da yake gaba haka yake ba, idan aka samu an samu daidai wa daida, yana ganin zai iya yiwa, yana ganin ba zai iya, wannan shine ake kiransa shakka. Idan aka samu tarjihi bangaren zai gaskiyar abin ko kuma yiwuwar abin ko rashin yiwuwar abin, shine ake kiransa zan, ta zama zato kenan. In kuma ta ɗaya gefen aka samu tarjihi yana shakka abin haka ne ko ba haka bane, amma rashin yiwuwar abin shine ya fi rinjaye, shine ake kiransa wahamu. Saboda haka kaga yadda abubuwa suke kenan. Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa zuciyarsu bata yi imani da wannan abu ba, da haka yake cewa ƙarya suke yi. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, Allah ya ce wallahi ya alamu innaka la rasulullah shara innal munafiqina la kazibun, saboda abin da yake cikin zuciyarsu daban, abin da kuma suke bakin su daban. Nan kuma sai Allah ya fitar da shi a fili, ya ce min alladhina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum, shi wanda suka ce ai mun yi imani ne amma da baki, amma zuciyarsu bata yi imani ba. Akan wannan kenan, kaga kowane dan adam Allah madaukakin sarki yana hukunta shi da abinda zuciyarsa ta yi itikadi da shi ne, abinda zuciyarsa ta yi itikadi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Don haka Saudiya zaka mutum ya karanta alqur'ani bai da lada, Saudiya mutum zai yi sallah bai da lada, Saudiya mutum zai yi azumi bai da lada, Saudiya mutum zai yi sadaka bai da lada. Saboda me? Zuciyarsa akwai wata niyya daban. Ya wayana kaga ayyuka ne na ibada, ana kidan su ayyukan taqarrub, kusanci, neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki. Ya kamata mutum yayi su solli dan Allah ne yace ayi shi, ya kamata mutum yayi su dan neman yardar Allah, dan neman lada a gurin Allah. Duk lokacin da ya zama ya sa wani abu daban, to shikenan kuma sai zama abin. A cikin hadisi Allah madaukakin sarki Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar lahira za a ce ma masu yin riya yasahabu ila alladhina kuntum turauna turaunahum ko fanzuru hal tajiduna indahum jaza, duk wanda kuka yi abu dar riya domin sa ranar lahira sai a ce ku je gurin su ku samu ladan ku. Don haka kenan Allah baya bukata face abinda aka yi shi khalisan lillahi, wa ma umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu dina hunafa. To saboda haka anan Allah madaukakin sarki yace kar wannan al'amari ya bata maka wannan nau'i na farko kenan adawan annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ya hadu da wayannan nau'i na mutanen farko wanda za su ce sun yi imani da baki sannan zuciyarsu bata yi imani ba daga mun lokacin da Allah madaukakin sarki ya baka shugabanci musamman na addini yana da kyau mutun ya zama yana da kaifin basira dangane da irin wayannan mutanen mutanen da kawai sun zo don wata fa'ida ne ba wai don wato kinan ainihin addini ba sannan sai ce wa min alladhina hadu sannan kar wayanda suke gogoriyo cikin kafirci ya bata maka rai cikin wayanda suka yahudanci min alladhina hadu kaga kenan mutane guda biyu ne anan min alladhina qalu bi afwahim qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum sannan sai ce wa min alladhina hadu sannan cikin wayanda suka yahudanci wanda su dama ba su zo sun ce sun yi imani ba dama a gefe suke su yahudawa ne to su din ma idan kaga suna wani abu na musulunci ya ci baya kar ya daga maka hankali saboda ai dama su itikadi da addinin musulunci ba illa iyaka yanzu abin da yake kanka shine ba za ka bar dama ta kuce maka ta hana su abin da zai cutar da kai da addinin ka ba ko kuma cutar da kai da mutanen ka ba duk lokacin da kaga za su yi zaka iya kokarin ka sa stop kar ya zama abin ya faru duk lokacin da za su yi zaka yi kokari ka kange kar ya zama abin ya faru amma sauran wani abubuwan ba za su abin ba za ka iya controlin din su ba saboda me Allah madaukakin sarki ya riga ya ba su da wato kenan al-irada al-kauniyya Allah madaukakin sarki ya riga ya ba su wato kenan ikhtiyar ya ba su zabi in sun ga dama in ma shakiran wa in ma kafuran in sun ga dama fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in sun ga dama su yi imani ko su ke yin imani sai aikin alkhairi ko da irada kauniya ta Allah madaukakin sarki Allah ya bada dama a kowa duk wanda ya ga dama ya yi imani duk wanda ya ga dama ya kafirce to sadaka baka isa yanzu ka zare musu wannan irada kauniya da Allah madaukakin sarki ya ba su dole ka ba su haka amma fa ba za ka bar ta kuma ta zama ta bata maka kai abin da kake a kansa ba sai abin da suka kuma zai daga maka hankali ba walau sha Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahida inda Allah ya ga dama da ya sanya duk mutane su zama al'umma guda ɗaya su ne al'umma musulmi amma ba haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ba saboda haka ya bada irada kauniya da haka kowa ba shi dama ya zaba wannan kenan su alladhina hadudin Allah madaukakin sarki ya ce musu sama'una lil kazibi to mutane ne masu yawan wato kenan sauraron ƙarya sama'una yanzu wannan ma da ta sami'a ji sai aka kawo wato kenan sama'a sai ya zama wato ina ala sigatul mubalagha ya kai matuka wato kenan lamarin nasu wajen sauraron ƙarya sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam yatuk su masu yawan sauraron ƙarya ne kullun kokari suke yi su saji labari na ƙarya su je su yada kokari suke inda magana mai ta gaskiya suka ji ta su murdata ta zama ƙarya su je su yada ta saboda ka ƙarya propagating ƙarya ko propagandin ƙarya a gurin su dama wannan ba abu ne wanda yake sabo ba masu yawan sauraro ne sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam yatu sannan wannan yawan sauraron nasu kuma wato kenan sama'una liqaumin akharina yawanci wato kenan akwai takalluf a ciki mai jin magana ne ba dan in an ce sami da Allah madaukakin sarki ya ce sami'una lil kadhibi masu sauraron ƙarya ne amma ya ce sama'una akwai nau'in takalluf a ciki suna sauraron ƙaryan ne ba dan amfanin kansu ba innahum samma'una liqaumin akharina, suna jin magana ce ba dan amfanin kansu ba, dan amfanin wa'ansu mutane wanda su kuma wa'annan mutanen lam ya'tuka, basu zo maka ba. Su wa'annan mutane basu zo maka ba, dan haka za su zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam su saurari abin da yake fada, sannan sai su dauka sai su kai ma wa'ancan. Su kuma wa'ancan din ba sa zuwa gurin majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa Allah yake cewa samma'una liqaumin akharina lam ya'tu, suna sauraro ne dan su dauki magana su je su kai ma wa'ansu mutanen da su ba sa zuwa gurin ka. Anan kadiya ta jasus ta taso, mutumin da zai zo shi da ya dauki labari dan ya je ya watsa a wani, kaga shikenan yanzu ba amfani, ba shi yake amfanuwa da wannan labarin da yake dauka ba, ba yana zuwa dan amfanin kansa, wala Allah da dan amfanin kansa dai ba zai mazo zuwa. Ko kuma in ya saurara zai tsaya ya fahimci abin, a yanzu aiki yake a wani, liqaumin akharina lam yatu, suna daukan propaganda ga wa'ansu mutanen da su ba su zo gurin ka ba kai Muhammadu, don haka kada wannan al'amari ya dauka ya daga maka hankali. Sannan bayan wannan daga cikin laifukan su ya harifuna al-kalima min ba'di mawadihi, idan suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka ji sai su juya shi su kai can wurin wato kenan manya-manyan Yahudawan su, sai su taharifi maganar saboda ta ba su wato kenan point a can. Mun gane wannan, duk mutumin da kullun inda yaje shi zai dauki magana ne dan ya kai ma wani, to in ya dauki maganar nan sai yayi molding din ta yanda wancan din zai ji dadin abin da aka kawo masa, a haka ku dole zai iya shigar da ra'ayin sa kuma wanda zai zama ba daidai ba. Don haka wannan matsala ta faru daga gurin Yahudawa taya a duniya, sai zaman da cewa kadiya ta jasus ta tafi ko ina zuwa ake yau jasus, da ana sauraro ne da yanzu ya zama za a zo a dauka da waya a je aka yi, ya zama za a zo a yi mene hanyar yada propaganda daban-daban ko a harkar siyasa. Nan ku lura wanda ya zama aikin sa maza zai je dauko ya kawo mu wa'ansu ne, to insha Allah zaka ga ya zama sama'ulil kazibi, mai yawan daukan ƙarya ne ya je ya yada ta, saboda me ai a wa'ansu yake aiki wanda su ba su zo nan gurin din ba. Saboda haka dole za a samu wata kenan tarifi na magana, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi, suna canja magana bayan inda ya kamata a ce an ajiye ta. Wannan kuma yana daga cikin abubuwan da yake kawo barna, duk lokacin da mutum zai dauki magana ba ta gaskiya ba ya je ya yada ta, ko kuma in ya dauki magana zai je ya juya ta ba zai kai ta yanda ya kamata ba, to wannan yana daga cikin mutanen da suke allazina yas'auna fil ardi fasada, suna yada fasadi da barna wato kenan a ban kasa. Kuma duk al'umman da ta dauki wannan, to ta dauki wato kenan ruwan dafa kanta, zaka samu al'umman za ta fuskanci wato kenan matsaloli masu yawa. Sama'un liqaumin akal lam yatuk ya'rifuna al-kalima min ba'di mawadihi yaquluna in utitum hadha fakuzuhu, su wa'annan mutanen da lam ya'tu kadin nan wanda ba su zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, su ne Yahudawa kenan, su ne Allah madaukakin yake bayanin su anan ci, wa'anda suke cewa ku je gurin Muhammadu akan wata kadiya da ta shafe ku, ku je ku kai masa sannan kuma ku saurare shi. In utitum hadha, in sun ba ku wannan a matsayin fasarar abinda ya kamata a ce kun zo da shi, to ku zuhu za ku iya karban sa. Wa in lam tutawhu, in ba a ba ku fasarar abin yanda kuke so ba kamar haka ba, fazaru, to ku nisanci wannan abin, ku nisanci wannan abin. Wannan yana mana bayani ne akan wata kadiya da ta faru a zamanin Maiki sallallahu alaihi wasallam. Su Yahudawa a cikin littafin su Allah madaukakin sarki ya sa hukunci idan mutum yayi zina a jefe shi, idan mutum yayi zina sai a jefe shi, saboda haka sun san wannan. Sai zamana idan babban mutum yayi zina a cikin su an kama shi kwalo-kwalo da yin zina, ba za su iya jefe shi ba, malaman ba za su iya bada fatawa a jefe shi ba, amma da zaran talaka yayi zina yanzu malaman za su bada fatawa maza a kama shi sai a ji a jefe shi sai a kashe shi to wannan haka suke tafiya akan haka ba mun ya daga musu hankali da haka sai suka zauna suka yi shawara a tsakanin su suka ce to yanzu yanda za a yi mama kyautawa mu samu wani hukunci matsaya a tsakiya mana ta yanda za mu iya hukunta babba da karami a kansa tarawai suka ce to yanzu yanda za a yi shine in aka kama mutum ya yi zina mu samu bakin fenti mu shafa masa fuskarsa a dora shi akan jaki in ba kai ya kalli gaban jakin ya kallo bayan jakin a kewaye gari da shi ana masa ele fuskarsa baki kirin sannan sai mu zo masa bulala ai kaga kenan wannan za a iya yi a kowa kaga kowa ba a kashe shi ba kenan saboda haka yanzu kaga an yi haka an cicire kuma an daidaita tsakanin abinan babba da karami to sai suka zama da wannan ya zama rasmiyan sabanin abin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin su kaga anan ma yuharifunal kalima in ba da muwarihi ta shiga to saboda haka sai hakan hadisa sai ta faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani babban mutum sai da to za a yi kunci jefe shi aka ce a yanzu yanda za a yi yanzu wannan mutumin annabin nan tun daga Fadak suka turo wannan annabin aje a same shi in an same shi sai a gaya masa idan ya ba ku in utitum haza ga abin da ya kamata ya ba ku fatawa akan sa in ya ba ku wannan fatawan fa ku zo sai ku karba wa illam tutahu in ba a ba ku fatawa kamar haka ba cewa a sauwa da fuskar mutum a dora shi akan jaki a kewaye gari da shi ko kuma ya kawo wani sauki nasa irin nasa daban ko fa zaru ta kusin nisance saboda haka sai suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kadiya din a tunanin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda nabiyin ummi ne bai san hukuncin abin da yake tattare da su ba a gurin at-taura wannan kenan anan abin da zamu fahimta shine cewa su sauki suke so kar a jefe amma ba sa son a ce su ne suka bada wannan fatawar don haka bari su yi amfani da annabi sallallahu alaihi wasallam in aka yi sa'a a gurin su kenan a fahimtar su ya bada wata fatawa daban ba ta kisa ba to shikenan sai su ce ai Muhammadu ne yake sai su hukunci da wannan sai a dinga yawa ta duniya cewa Muhammadu ya hukunta kaza Muhammadu ya hukunta kaza su ba sun san gaskiyar amma kuma sun take ta da Muhammadu zai yi dace ya faɗi abin da yake hukuncin littafin su kuma ba za su yadda da wannan ba kenan kaga yanzu kawowa hukunci da suka yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai na farko dan ba su sani bane na biyu ko ba wai suna neman annabi su tabbatar da gaskiyar bane na uku suna neman annabi kawo wani sassauci ne wanda za su yi amfani da shi su yada a duniya da sunan cewa ba su suka yi hukuncin ba Muhammadu ne ya hukunci to amma Allah madaukakin sarki a cikin rahamansa duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta at-taura ba da aka kawo masa shi kenan sai ya ce musu to yanzu na tambayen ku ga mazinatan sun zo su menene a cikin shari'ar ku sai da an mu a cikin shari'ar mu a sauwa da fuskar mutum a dora shi akan jaki a yi masa ele a yaya ta shi a cikin gari kuma a masa bulala sai ta ku kira mu malaman ku malaman suka ce haka ne sai ta kun san wani mutum ana kiransa Ibn Suriya ta ce mun san shi a wannan babban malamin mu ne ya ce a ji a kira mu shi a cikin at-taura abinda Allah madaukakin sarki ya ce shine manzana rujima irin namu manzana ruji to sai aka su ba sa sai rajamun suna yin sa akan marar karfi banda babban mutum banda babban mutum to yanzu matsala an kama babban mutum da zina kuma irin kamu na kwalo-kwalo
da
da shaida da komai da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shaidun kun gaishe suka ce mun gaishe kaza da kaza kalimir wadi fi mukallaci ko saboda haka sai ya tambaye malaman su suka ce ai ga yanda za a yi hukunci sai ta aja kira masa Ibn Suriya aka kira shi sai ya ce masa zan hada ka da girman Allah wanda ya tsaga kogi yan bani Isra'ila suka tsallake Allah da ya tsayar da annabi Musa ya bashi at-taura zakani da Allah babu hukuncin zina a cikin littafin ku sai ce to amma din da ka hada da girman Allah ba in san ce akwai menene Allah ya ce ayi yace Allah madaukakin sarki yace a jefe shi to saboda sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to da wannan hukunci zamu yi aiki a wani riwaya aka ce da aka tambaye shi yaja saboda fiska za ya ce to dauko ta at-taura kul fatu bit taurati fataluha akawo at-taura a karanta akawo at-taura ana karantawa da yazo gudun sai dan danne hannunsa annabi sai ya dage hannun naka ne duk da ban yi karatu ba bude sai aga manzana rujima wanda wanda zina a jefe shi sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a jefe su Abdullahi ibn Abbas yace ina cikin wanda suka ga lokacin da aka je aka jefe wa'annan mutanen ashe abu bai musu dadi ba sun yi niyan sai amfani da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen zartar da abin da ransu take so sabanin littafin su da annabi sasa ya ba su wata fatawa daban da shike ne sai su yaya ta wannan amma sai Allah madaukakin sarki ya kare annabin sa sai ya bashi dabara wanda kuma sai ya musu hukunci da abin da yake cikin littafin su wanda kuma shi ma shine yake cikin littafin sa mun gane wannan to saboda haka shine suke cewa su dama lokacin da za su loka hukuncin suka ce ku je gurin Muhammadu amma ga hukuncin da muke so ayi in utitum haza fa kuzufu wa illam tutahu fa zaru in ya ba ku hukunci akan wannan tsarin ku karba ku yi aiki da shi in ba haka ba kar ku yadda karku da saboda haka sai Allah ya amfani da wannan damar sai ya kunyata su sai zama an samu abin a cikin littafin su gashi sune suka sha kunya kuma aka zartar da wannan wato kenan hukuncin sa anan to kaga anan matsalar da Yahudawa suka shiga na farko sun zama sama'una lil kadhib na biyu sun zama yuharrifuna al kalima na uku kuma Allah madaukakin sarki ya kunyata su kenan anan daga cikin abin da ya kamata mu dauki darasi akan wannan aya shine cewa Yahudawa kullun suka yi kokari su tunkuda ko musulmi akan wata kadiyya sai zama ku ne za ku yi hukunci ta yanda ba su ne za su yi ba su kuma za su koma gefe suna kallo sai zama za su yi amfani da ku ne ko malaman ku ko kuma ƴan uwan ku ko wani abu ya zama akan hukuncin akan ku za su musamman yanzu da duniya ta yi yawa yanzu suna son musulmi su rage yawan su saboda haka su ba za su zo su sari musulmi ba sai su yi amfani da musulmi suna kashe musu musulmi kaga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa bai yadda bai hude amfani da intelligence ɗinsa ba kenan sai ya biti intelligence ɗin nasu wanda kuma haka ya kamata kullun wato kenan yayin musulmi su zama suna ra da shi za su zo su dora ku akan wani abu ku ne za ku zartar da abu kuma zai zama matsala a gare ku da kuma wato kenan su kuma su zama a advantage side kusa da haka kullum ya kamata musulmi su zama suna lura da wannan dan har yanzu kan mun bada mawadi ya kuna intutun hadha fa kuzuhu wa in lam tutawhu fazaruhu man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah madaukakin sarki yake nufin wato kenan fitne shi a cikin lamari balam talika lahu min Allah shay'an ba za ka iya mallaka masa komai ba fitna anan wanda Allah madaukakin sarki yake nufin ya fitne shi fitna anan malamai suka bashi fassarori daga cikin fassaran shine wato kenan kona shi a wuta ta ka wa man yuridillahu fitnatahu kamar yadda za a ce wata aya take ta zuku fitnatakum ai an sa su a cikin wuta ne ko aka ce ku dandana azabar wuta wanda ku kuka sanadin shiga da kanku da cikin ta sai zuku fitnatakum ko kuma fitina tana nufin wato kenan rabuwa da imani abu duk abin da zai raba ka da imanin ka Allah madaukakin sarki yana cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl fitinan da za ta zo ta raba ka da imani ta fi tsanani akan yaki ga ra'ayi yaki ka mutu shahidi ga ra'ayi yaki ka kare mutuncin addinin ka ka kwaci kanka da karfi ko kuma a kashe ka ish azizan aw ish kariman aw mutu anta azizan ka rayu kana mai mutunci ko kuma ka mutu wato kina mai karimci ko to saboda haka idan Allah madaukakin sarki yana nufin kona mutum to duk abin da zaka yi ba zai iya maganta masa ba ko kuma idan Allah madaukakin yana nufin turo mutifar da za ta zo ta raba mutum da imanin sa babu abin da zaka iya mallaka masa hakan sai ta faru wato kenan da shi saboda haka wayannan mutanen Allah madaukakin sarki ya sa fitina ta same su ta raba su da imanin su saboda me ai sun aje littafin su a gefe suna aiki da san zuciyar su amma matsalar shine Allah madaukakin sarki shine yake farar da san fitinar a mutum ko kuma mutum ne yake farar da san fitinar wato kina a kansa aka ce faman yuridillahu fitnatahu wanda Allah yake nufi fitinar da shi Allah madaukakin sarki asali ya bada wa mutum wato kira abin da muka bada a baya al-irada al-kauniyya irada al-kauniyya shine da Allah ya halicci duniyan nan ya kawo dan adam sai nuna masa gaskiya nuna masa abin da ba gaskiya ba sai bashi dama ya zaba yanzu misali yaron ka kace masa idan kai kaza ka bashi naira 1000 kace je ka kashe amma in yace kaza na kayan makaranta ko yace kaza na kayan gida ko yace kaza zaka kara masa amma in ya kuskure je kashe kudin na 20 lita kudin sa ne amma kar ya dawo ce sake tambayan ka yanzu ka bashi me al-iftiyar da kuma hurriya kudin ka ne gashi nan ka je ka amma an ka kuskure ka kashe shi a cikin 20 lita wallahi ba ruwana ba zan kara maka ba amma in naga abin da kake yana kai zan kara maka sai ya je shi sai ya kashe aikin alkhairi kaga kai ka bashi damar yin wannan ko ya je kashe aikin shiririta kai ka bashi damar yin wannan bil irada alkauniyya amma fa baka ce masa je shiririta ba don ka ja kunnan sa kan wannan saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya bada dama bil irada alkauniyya kowa ya je aiki imami kyau wa imamu muna amma fa duk wanda ya aiki mai kyau Allah madaukakin sarki zai masa kyakkyawan sakamako wanda ya kuskure ya shiririta Allah madaukakin sarki zai azabtar da shi a dalilin wannan shiririta to yanzu sai mutun ya dauki daya layi to sai ka ce Allah ne ya hana shi wannan Allah ne ya yardar masa yayin wannan Allah ne ya dora shi wato kenan akan wannan kaga ba haka bane sadaka wa man yuridillahu fitnatahu dana ay alfitna asluha min alinsan an kada shi ne yake fara nemo wan fitinan sai fitinan wato kenan kamar yadda hidaya dan adam shi yake faro da wallazina tadaw zadahum huda kai alhidaya alula alinsani yashuha idan ka bi hanyar bai kyau kuma haushe ma yace menene wanda Allah yace tashin taimake ka kaga wanda ya tashi Allah sai ya taimake shi wanda yake tashi fa sai ka ce Allah ya hana shi shi yake je nema to haka ne sadaka an ce wa mayyuridillahu fitnatahu falam talika lahu min allahi shay'an to Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya zaba ne shi ya zaba fitnan wato kenan akan sa ulaika allazina wayannan sune wayanda lam yuridillahu an yutahhira qulubahum Allah baya nufin wato kenan tsarkakewa zuciyar su fi duniya a cikin wato kenan nan gidan duniya Allah madaukakin sarki baya abin Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna kowace ya halitta mata mutananta amma ga hanyar wanda ya bi nan zai shiga wannan wanda ya bi nan zai shiga wato kenan nan saboda duk wanda kaga ya bi nan kenan Allah madaukakin sarki zuciyarsa ba zai tsarkake masa ita ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce to kenan ya rasulullahi afala natake ila tunda an ce wanda aka kaddara masa shiga aljanna zai shiga wanda aka kaddara masa shiga wuta zai shiga afala natake ila kutubina ba za mu dogara zuwa ga littafin mu abinda Allah ya kaddara mana sai ce masa sai ce musu bal amalu fa kullu miyassar lima kulika lahu sai a ba haka bane kar ku yi mummuna fahimta kan al'amarin kowa ya je aiki na alkhairi domin kowa za a sauwake masa aikata abinda aka halice shi dan sa wanda aka halice shi dan aljanna za ka aikin aljanna yana masa sauki sai kwana yana sallah bai damu ba ya ini na karatun alqur'ani bai damu ya dauki kudin sa ya sadakar bai damu ba yayi kaza yayi kaza na aikin alkhairi shi sauki yake ji akan wannan amma wani ya dauki naira 10 sa ya bar a aikin alkhairi wallahi ba sai ba ko kuma cikin dare mutane duk sun fita masallaci ya shigo masallacin ya zo ya salla shi kadai ai gane yake kaman zai shiga za a yanka shi a cikin masallacin duk aikin alkhairi ba zai da abin nan amma fa in gidan giya ne zai je shi an kaza ne zai je shi wurin ƙarya zai je shi wurin shiriri ta zai je shi zai iya bata awa 2 tur yana kallon bol amma ba zai iya bata minti 30 yana zana a cikin masallacin shi ya daina karatun alkur'ani ba saboda haka duk aikin shiriri ta zaka ga yana jin saukin sa baya wahal da shi to shi fa nan gefen zai tafi wanda ku duk aikin alkhairi baya wahalda shi to shine zaka ku kullum muyassar lima kulika lahu saka wannan sune wanda Allah bada kusa yake tsarkake musu zukatan su wannan kuma sune wa'anda lam yuridillahu an yudahira qulubahum Allah baya nufin tsarkake musu zuciyar su saboda mai basu bi hanyar tsarkake wa zuciya din ba da duniya nan gidan duniya law fi duniya kizin da samu kaskanci wato kenan da kunyata a gidan duniya yanzu da ki misali yan bayani Isra'ila Yahudawa da zamanin da sa suka so su tirikin Annabi sallallahu alaihi wasallam su masa wayo gina wani hukunci su dage su yayata a duniya amma da suka so sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira masa malaman su aka zo aka bincika sai aka samu matsala a cikin At-Taura yanzu ba su ji kunya ba kaga sun ji kunya law fi duniya kizion saboda dun mutumin da ya dauki hanyar da ba ta alkhairi ba a ƙarshen rayuwa sai Allah bada kuke sarki ya sashi a cikin kunya a ƙarshen rayuwa tun anan gidan duniya din wallahu fil akhirati azabun azim saboda irin wayannan kuma Allah bada kuke sarki ya tanada musu azaba wanda take mai girma a gidan lahira tun mutum
سماؤون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقصدين
الله ما دوكين تركي تشي سماؤنا للكذبي وإنما متاني سوني ما سيوان زوا سسوراري كاريا كوسو دوكي مغانا تا كاريا سجيسي آيا تاتا داما منشي سماؤ الذي يستمع لغيره لا لنفسه wanda yake tsaya ya saurari wani magana dan ya kai ma wanin yayi amfani da ita ba dan kansa yake ba sune sama'un lilkazibi masu yawan sauraron ƙarya dan su dauka su kai ma Yahudawa ko kuma malaman Yahudawa ko kuma duk wanda yake irin wannan koda a zamanin yanzu ne zai zama zai dauki magana dan ya je ya kai ma wani ya zama sama'un lilkazibi akaluna lissuhuti masu yawan cin suhutu kaga yace akaluna shi ma siga ce kamar yadda sama'una take sigatul mubalagha haka ma akaluna siga ce ta mubalagha ba ɗaya ba ba biyo ba uku ba akalun da kullun aikin su cin suhutu kullun aikin su cin suhutu menene suhut asalin kalmar tana nufin wato kenan al-imhaq shafewa shafewa saboda haka duk abin da zai shafe maka aikin ka na alkhairi zai iya zama suhutu Allah ce fayusitahum ko bime Allah ma da kuke zai share aikin su na alkhairi saboda haka sai su fada wato kenan cikin azaba saboda haka amma daga baya sai ana amfani da ita a duk aikin da zai iya bata maka aikin ka don haka malamai suka ce rashawa suhutu ne riba suhutu ne duk wani abin da zaka yi wasa caca suhutu ne walawala suhutu ne yaudara suhutu ne 419 suhutu ne duk wani abin da za ka yi amfani da shi kai dribbling din wani ka cuce shi ka kwaci dukiyarsa ka yi amfani da ita to in kai haka ka ci suhutu wannan shi ne ake kira suhutu saraka sur ba akiluna lisuhuti ba akaluna lisuhuti to da kenan ka ga rayuwar Yahudawa kullum tunaninsu shi ne ta kowace hanya yaya za su yi su kwaci dukiyar wani su ci ya za su yi yanzu misali ake misali harkar waya ka gani wayanka masu network services din nan a tafin hannun su kake sai mai sai inda suka dama su tura maka kuma su caje ka kudi sai yanda suka abin su ko menene duk dabara sun riga sun yi ta yanda dole kawai sai dai kai ne zaka zama za a cuta su kan suna gefe always suna safe aside ka duba harkar banki zaka ga duk amalin da za a yi a dakai da banki always sai dai kai ne zaka zama zaka shiga amma su ba za su shiga ba ka duba harkokin mu'amalolin yau kome duk lokacin da wani transaction zai hada ka da Yahudawa Allah sai dai ka shiga ciki su ba sai da su shiga ba saboda mai sun halalta ma kansu cin dukiyar kowa me ya kawo haka saboda sun sa as-sam'ul kadhibi da akalil suhuti a rayuwarsu ya zama wato kenan kaca-kaca kuma malaman tafsiri suka ce as-sam'ul kadhibi yu'addi ila akalil suhuti wa kadhalika akalil suhuti yu'addi ila sam'ul kadhib saboda kowanne yana iya kawowa daya duk wanda ya zama aikinsa yawansa ya dauki propaganda ya kai dan amfanin wani to zai ci suhutu domin yaje can na aibinsa za a yi tunda zai ba a biya shi ko zai molding maganar yanda za ta yi dadi a can kaga cin suhutu kenan kaga sam'ul kadhib ya kai shi akalin suhutu sannan kuma in mutum kullun tunaninsa shine ya ci suhutu ko ma mai haram yake halal yake ta zo to kuma zai saurari kariya don zai yi kariya amfani da kariya ya dribbling ya ci dukiyar wani to saboda haka duk wata dukiyar da mutum zai ci ta hanyar halal a ta hanyar haram da wasa da wayo da dabara da yaudara da zamba cikin aminci da sauransu duk wannan ana kiransa suhutu to idan mutum ya dauki wannan ya hada da dukiyarsa ta halal za ta iya lalata dukiyarsa ta halal za ta iya dukiyar dauki misali yanzu mu dauki kadiyar riba riba in ka lura a zahirinta karuwar dukiya ce na baka naira 20,000 bashi da ka tashi sai ka damu da 23,000 karuwa ne a zahiri ko amma sai Allah ya ce yamhaqullahu riba Allah yana sharewa albarkar riba yana sharewa albarkar riba to ka duba sadaka ko zakka in ka dubi zahirinta raguwa ne damun ka 20 ka zo ka dauki dubu biyu kai sadaka ya automatically ya zama 18 dubun ka 100 ka dauki 10,000 ka bar zakka ya zama automatically 10,000 ta sai in ka ga raguwa ne amma sai Allah ya ce wa yurbi as-sadaqat Allah yana sa albarka a sadaka dan haka sadaka ita ce karuwa riban kuma ita ce wato kenan tawayen dukiya ta yanda zamu gane wannan shine a fili dauki misali wannan mutane guda biyu kowane ma'aikacin gwamnati ne wannan salarinsa a wata 30,000 ne wannan salarinsa a wata 150,000 ne waye yafi wani kaga mai 150 yawwa amma shi mai 30,000 din nan mu kaddara ce shine mai sadaka Allah madaukakin sarki sai masa maganin wasu damuwoyinsa sai ya zama a watan in ya dauki 30,000 din 28,000 sun ishe shi ya gama komai da komai sa har karshen wata yana da nawa yana da 2,000 wannan mai 150 din sai Allah ya sanya masa musiba ta ƴaƴansa musiba ta menene sai ya zama a watan abinda zai ishe shi ya biya bukatunsa 160,000 ne sadaka za a yi ta tafiya haka in aka yi shekara guda mai 160,000 din nan kaga 10,000 tana karuwa 10,000 ta duk inda aka yi shekara guda kaga 120,000 ta tafi a cikin salarinsa saboda haka yanzu kowane wata in ya karba sai ya ci bashin 120,000 din ya biya bukatarsa wannan ko yana samun 2,000 nan a shekara za ta zama 20,000 zai samu karin 20,000 yanzu wane ne a cikinsu zai fi walwala wai zai fi ciki a cikin damuwa shi wannan dubu katinsa ya biya har yana da 20,000 da wani abu shi kuma nan ana yi sa 120,000 ya shiga kagagarari saboda me saboda ya sa suhutu a cikin dukiyarsa ita kanta riban suhutu ce ya sa cikin da don haka albarkanta Allah madaukakin sarki ya dai ba sai ya sa masa musiba da rikici wanda kuma kudin ba zai zama su biya masa bukatun wato kenan na rayuwa ba kaga nan yamhaqullahu riba nan kuma yuribillahu sadaka to wata rana sai kaga wannan din ya zama miliyoniya a dalilin abin nan zai kuma samu kwanciyar hankali
da sauransu.
To wannan shi da aka sama wannan likazibi akaluna lisauti masu yawan jin sautu, duk mutumin da yake son dukiyarsa ta yi albarka ya nisanci haram, ya nisanci magudi, ya nisanci jawowa dabara ta hanyar da ba shi kenan ba, ta hanyar da ba shi kenan, kullun ya sai akan abin da Allah madaukakin sarki ya halatta masa. Yawwa, to su wayannan mutanen din sai Allah ya ce musu fa yin jawuka duk lokacin da suka zo maka akan wata kabiya ta hukunci kamar yadda muka bayani wancan na baya da hukuncin mazinatan nan. Allah ya ce fahakum bainahum, sai kai hukunci a tsakaninsu. Fahakum bainahum, kai hukunci a tsakaninsu. Aw a'rid anhum, ko kuma ka kawar da kai. Mun zo sai a to ai mu musulmai ne da alqur'ani muke shari'a, da aka kuje gurin wani malami su muku, in ka gada ma zaka iya haka, in ka gada ma kuma zaka iya musu wato kenan hukunci. Amma ka sani wa in tudu anhum, in ka kawar da kai gaban su balai bidaruka shi'an, ba su iya maka, ba wani abin da za su iya maka na cutarwa, babu wani abin da zaka iya musu na cutar, za su iya maka na cutarwa. Kar ka ji shakkar cewa, saboda abin da yasa aka yi wannan maganar shine idan sun kawo hukunci din suna son kai musu sassauci ne, kar ka ga cewa in ba kai musu hukunci da sassauci din nan ba za su je su cinno maka wuta ta musifa. A'a, kar ka sa wannan a cikin zuciyanka, Allah madaukakin sarki zai kare ka, ba abin da za su iya maka. Saboda fala yudurruka shay'an, ba su iya cutar da kai da komai ba. Wa ina hakamta in kuma za ka yi hukunci, ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a tsakaninsu fakun bainahum bil qisti, sai ka yi hukunci a tsakaninsu da adalci, adalci. Don haka kaga wannan Yahudawa ne, amma Allah madaukakin sarki ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai hukunci a tsakaninsu sai hukunci da adalci da gaskiya ke. Kenan kaga idan Allah ya baka shugabanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, idan kana son mulkin ka zama abin nan, to kai adalci a tsakaninsu. Tsakanin dan kungiyar ku da wanda ba dan kungiyar ku ba, in kana son mulkin ka albarka, kai adalci a tsakaninsu. Tsakanin dan yaran ku da wanda ba dan yaran ku ba, in kana son mulkin ka adalci, kai albarka, kai hukuncin adalci a tsakaninsu. Haka tsakanin dan gidan ku da wanda ba dan gidan ku ba, tsakanin danka da wanda ba danka ba, tsakanin naka da wanda ba naka ba, kai in dai har za ka yi Allah baka shugabanci a kansu, to kai hukunci a tsakaninsu da adalci, sai ya zama Allah madaukakin sarki abin. Sayyidina Umar yana cewa wani lokaci shugabanci zalunci yakan zo ta bangaren shugaba ko ta bangaren waɗanda suke kewaye da shugaban. To aka ce ba dole ne kullun zalunci yana zuwa ta bangaren shugaba ba, wani lokaci zai zo ta bangaren waɗanda suke a kewaye da shugaban. Don haka Annabi Sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya masa yarda, idan zai zartar da wani hukunci sai ya tara na kusa da shi danginsa da 'yan uwansa da manya-manyan sahabbai wanda su ne nasa, ya ji musu roho, inni uridu, na yi nufi an amfaza zan zartar da kadiyatin ma hukunci akan kadiya kaza, zan yi hukunci kaza, amma wallahi idan na samu wani daga cikinku ya taka min doka, wallahi la aj'alannahu masalan lil muslimina, Allah sai na sanya shi zama musulmi, zan walakanta shi, zan hukunta shi yanda ya kamata. Saboda ga manya-manyan sahabbai ya ja kunnansu, ga 'yan gidansu ya ja kunnansu, saboda wane ne kuma zai taka doka? Yawwa, zakan tauna tsakuwa saboda ayata ji tsoro. Don haka na kusansa ba za su taɓa yadda wato kenan su saba hukunci ba. Saraka sai zai adalci a tsakaninsu. Inna Allahu yuhibbul muqsitin, lallai Allah madaukakin sarki yana son wato kenan masu aiki da adalci. Don mujimma
wa kayfa yuhaqqimunaka wa indahum at-tawratu fiha hukmun lahi thumma yatawalluna min ba'di zalik wa ma ulaika bil mu'minin.
Allah madaukakin sarki cewa kayfa yuhaqqimunaka, ta yaya ma za su baka hukunci, kai hukunci a tsakaninsu ba zai yiwu ba. Wa inda hum tawrat, ahlali akwai taura a cikin su, ga gurin su suna da taura, to sai hukunci da ita mana, ai ba zai yi su kawo maka ba. Don haka Allah ya ce ba zai yi su kawo maka ba, alhali ga taura a gaban su, in dai suna son gaskiya. to kage duk lokacin da kaga sun dauko sun kawo maka tuhawa gaskiya suke so ba ba gaskiya suke so ba ita wannan attauran fi hukumullahi a cikin ta akwai hukunci na Allah madaukakin sarki sun mai ta wallona sannan sai suka juya baya min ba da zalika bayan wannan attauran nan suna itikadi ita ce littafin su wanda aka saukar masa da attauran nan suna itikadi shine annabin su kai din ba su yadda da kai a matsayin annabi ba littafin ka ba su mai zata ce a matsayin littafi ba sai kaga sun dauko hukunci sun ka maka wai kai musu hukunci akan sa ai ka san da magana akwai lauje cikin nadi saboda haka nasin suke son yayin musu tsauri suke so su kauce masa da haka shi yasa suka zo abin sai ka in kaga sun ka maka irin wannan to ka san da akwai matsala kenan amma ulaiika wayannan bil mu'minina ba su kasance wato kenan mu'minai bane ba su kasance mu'minai bane tunda ba su rike tattaurar ta su ba ba su rike ta rike wannan gaskiya ba kai kuwa naka littafin da ba su yadda da shi ba da haka ga ba za su zama mu'minai wato kenan na gaskiya ba to mu jima lokaci yayi to alhamdulillah azamu dakata nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya damu ladan sa Allah ya fana mu da mu dishi abin da muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren ya gafarta mana ya bamu ikon gyara so zamu dakata nan insha Allah ta'ala yau ba tambaya ko